ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا لحدي بيو جوتا رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 435 insha Allah ta'ala. Zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya kan aya ta 29. Zamu ci gaba da aya da take biye da ita. Muna fatan Allah ya taimake mu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
الله سبحانه وتعالى كمر يد أكسني أنا تكين كسر يا أيام النبي آدم قدابيو هابيل دقابيل. الله سبحانه وتعالى يا أيكو تاتاتو صدقر دهابيل يكي an bar sadakar da Qabila ya kai. Haka aka samu matsala, wannan ya sanya hasada a tsakanin su, wadda hasada ta fada zuciyar Qabila saboda an fifita dan uwansa akan sa. Haka fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, sai ransa ta raya masa kashe dan uwansa, ta kuma jurar da shi akan haka. Abinda ransa ya saka masa kawai shine ya jure ya jajirce yayi himma wajen kashe dan uwansa kuma ya tsaya akan haka. Faqatalahu, shikenan sai ya kashe shi. Fa asbaha min al-khasirin, sai wayi gari daga cikin masu asara. Malaman tafsiri suka ce asarar duniya da lahira, domin shine farkon wanda ya fara yin kisa a doron kasa, shine kuma duk wanda yayi kisa ila yawmil qiyamati, inda ya kashe ran da bata ci ba bata sha ba, to shi Qabila din nan sai ya samu matsala. Wasu malamai sun ce an dandana masa azaba tun a duniya, wadda sai da yawayi gari a rayuwansa an hada wato kafarsa an manne ta da cinyansa, dukan kafafuwansa guda biyu baya iya tafiya, ko yaushe a manne suke, sai dai akan gwiwarsa yake matsa abun nan aka yayi tsawon shekaru a wannan rayuwa, sannan kuma yana masa radadi. Wasu suka ce wannan nau'i ne daga cikin irin azabar da aka fara dandana masa a duniya, wadda sakamakon zalunci da rashin adalci da kuma hasada ya haifar da ita. Allah subhanahu wataala lokacin da ya kashe wannan dan uwa nasa, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace malamai sun tabbatar da cewa ya dau dan uwan nasa yana zagayawa da shi shekara guda. Allah bai rubar da gawan dan uwan ba, kuma yana jin tsoron ya ajiye shi tsuntsaye su zo su ci, ko kuma a ga cewa ya kashe dan uwansa. Daka sai ya goye shi a kan wuyansa yayi can da shi jeji, in yaje ya aje zai tafi sai ga cewa za a zo a ci ko tsuntsaye da sauran wasu dabbobi, domin ya ce hatta za kanya da makamantansu sun tsaya suna jiran sa ya aje wannan gawa su zo su yi amfani da shi. Sai ya juya zai tafi, sai ya dawo sai sake dauka ya tafi can, sai da ya shekara guda yana zagayawa cikin jeji yana neman yadda zai da dan uwansa. Ba a taba mutuwa ba a wannan lokacin, balle a tona rami abun ne ya koya daga yadda ake yi. Haka wannan shine farkon gawa a doron kasa. musamman wanda aka yi masa kisan gilla ba tare da ya ci ko ya sha ba. Allah subhanahu wa ta'ala fa ba'atha Allahu ghuraban, sai Allah ya aiko hankaka. Da ya aiko hankaka, aka ce hankaki guda biyu ne, dan uwa da dan uwa, su ma wa'annan hankaki din da suka zo sai suka yi fada da juna, sai ɗayan ya murɗe ɗayan, ya tattakale shi kawai sai ya kashe shi. Da ya kashe shi sai ya jawo shi da bakinsa, sannan sai ya tona ƙasa da bakinsa, sai ya ɗauko ɗan uwan nasa sai ya sa a ciki, sai ya sake mai da ƙasan da bakinsa. Shine sai ya yi mamaki yadda wannan hankaka yi. Allah subhanahu wa ta'ala bai nuna masa yadda ake kisa ba, shaitan ne ya nuna masa. Amma shaitan kuma bai zo ya nuna masa yadda ake bunnewa ba, nan kuma Allah ne ya nuna masa. Wato ma'ana kullum Allah gyara yake karfafawa, shaitan kuma kullum barna yake karfafawa. A lokacin da ya rasa yadda zai kashe dan uwansa, sai shaitan ya zo da dabba ya danne kanta, kamar yadda aka yi bayani a baya, ya dora kanta akan dutse, ya dauko wani dutse ya fasa, sai ya koyi yadda zai kashe dan uwansa. Kaga aikin barna, kullum shaitan koyar da aikin barna yake. Amma yanzu gashi nan ya rasa yadda zai bunne dan uwansa, da ke gyara ne a bunne din, a zama ba a ganin wancan gawa din, amma sai shaitan bai zo ya kwatanta masa yadda ake bunnewa ba, sai Allah ya aiko tsuntsaye guda biyu don su nuna masa aikin gyara. Kullum Allah abinda yake aiko manzanni ko kuma wasu abubuwa na ayoyi shine don su tabbatar da gyara a doron ƙasa, amma barna ba a jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ba aikinsa bane subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mutane zuwa ga barna. Daga fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhihi. Hankakan nan yayi tono, yasa dan uwansa ciki, ya kuma binne liyuriyahu, don ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhihi, yadda zai yi ya binne gawar dan uwansa. Wasu malamai kaman Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala daga cikin tabi'ai, yana daga cikin al-mufassirun wal fuqaha wal hafizun, ana ce masa al-hafiz, ana ce masa al-mufassir, ana ce masa al-faqih. Kuma sannan in yana wa'azi a lokacin sa, babu wanda yake wa'azi aji ana yana tasiri, ana zubar da hawaye kamar irin na Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. To shi sai yace wa'innan mutanen biyun da suka yi wannan aikin mutane ne daga cikin bani Isra'ila, ba 'ya'yan annabi Adam ba. Amma malamai suka ce a wannan magana ta sa da'if, ya ce wato bata da ƙarfi, saboda abun da malamai suka tafi da magabata gaba daya salafan wa khalafan daga cikin jumhurin su shine cewa wa'innan 'ya'yan annabi Adam ne. Amma inda wasu mutane guda biyu ne na bani Isra'ila ake bada tarihin su anan, bani Isra'ila kafin a yi su a doron ƙasa ma an san kashe mutum, sannan kuma wani ya taɓa mutuwa, sannan an tona an binne. Kaga babu wani daga cikin banu Isra'ila wanda bai san binne wanda abunan gawa ba. Amma wannan 'ya'yan annabi Adam ne, domin ƙarinan ayoyin abun da suke tabbatarwa kenan. Sannan kuma Allah ya ce liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, dan uwansa ne na jini wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Shi ma da kansa yace ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadhal ghurabi fa uwari ya sau'ata akhi, sai yace dan uwansa. Saboda haka da wannan yake nuna yan uwantaka ta jini wanda take tsakanin wa'annan mutane guda biyu, sune Habila da Qabila. Don haka da lokacin da ya ga hankaka yayi wannan aiki, qala, sai yace ya wailata, kaitona, a'ajaztu an akuna mithla hadhal ghurab, tunda na rasa yadda zan yi in zama irin misalin wannan hankaka din, fa uwari ya sau'ata akhi, in bunne dan uwa gawar dan uwana kamar yadda shi ma ya bunne gawar dan uwansa, fa asbaha minan nadimin, sai wayi gari daga cikin masu nadama, yana nadama akan abun da yayi na rashin. Wasu malamai suka ce nadamar da yake ba yana nadama ne akan kashe dan uwansa ba, yana nadama ne akan rashin gano yadda zai iya bunne dan uwansa tun da can. Wannan shine abun da yasa shi nadama. Fa asbaha minan nadimin, ko kuma fa asbaha minan nadimina fi qatl akhihi, ya kasance yana daga cikin masu nadama ne cikin kashe dan uwansa da yayi. Me yasa ya kashe dan uwansa? Da bai kashe ba ma da ya fi masa sauri. Na'am.
Min ajli dhalika katabna 'ala bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardh أو فساد في فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك saboda irin wannan ta'addancin da ya faru a lokacin annabi Adam alaihi salam ya'yansa guda biyu Qabila ya kashe Habila katabana ala bani Isra'il sai muka rubuta muka wajabta malamai suka ce faradna muka wajabta muka tabbatar akan bani Isra'ila cewa annahu lallai yadda al'amari yake ko yadda hukunci yake man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk ya kashe wata rai ba tare da ran ta kashe wani rai ba aw fasadin fil ard ko ya kashe wata rai ba tare da wata ran tayi fasadi a bayan kasa barna a bayan kasa ba ko kashe wani ko makamantan haka to duk wanda yayi haka fa ka annama qatala an-nas jami'a kai ka ce ya kashe mutane ne gaba daya malamai suka ce wannan ana nufin wizruha wato zunubin da yake kan kashe rai daya wanda bata ci ba bata sha ba to kaman kashe al'umma gaba ɗaya ne domin wanda ƙarfin zuciyarsa ta bashi ƙarfin zuciya ya tsaya ya jajirce ya kashe wani ba tare da dalili ba bai ci ba bai sha ba to ƙarfin zuciyarsa tana daidai da ta bashi ya kashe kowane irin mutum ma a gabansa lokaci shine fa ka annama qatala an-nas jami'a kai ka ce ya kashe mutane ne baki ɗaya wa man ahyaha haka nan wanda yayi himma wajen tsamo rayuwar wata rai fa ka annama ahya an-nas jami'a kai ka ce ya rayar da mutane ne gaba ɗaya suka ce ajruha inji malaman tafsiri wato ladan wato rayar da rai guda kamar ladan rayar da rayuka ne gaba daya domin wanda duk zuciyarsa take cike da tunanin tausayin dan adam ta yadda ba zai iya taba lafiyarsa ba har ma yana tunanin tsamo shi daga wahala ko halaka wannan zai iya tsamo dukkan bayin Allah in yana da iko don haka shi yasa fa ka annama ahya an-nas jami'a Allah ce wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat haqiqa manzanninmu sun zo musu da hujjoji bayyananu albarahin wal hujajul wadiha sune hujjoji kamar yadda malamai al-hafiz ibn kathir ya fadi wato sune hujjoji bayyananu da kuma dalilai wad dalaila wato da dalilai alwadiha wanda suke bayyananu a fili wanda suke tabbatar da cewa Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ya tantanta abota masa sannan suke tabbatar da cewa ta'addanci akan rayuwar dan uwa mutum ya tashi yayi ta'addanci akan rayuwar dan uwansa wannan bai dace ba in dai ba gaira ba dalili Allah subhanahu wata'ala yace thumma inna kaseeran minhum sannan kuma sai aka wayi gari tabbas da yawa daga cikin mutane ba'da zalika bayan wannan hujjoji sun bayyana din fil ardi sai suka zamanto sun kauda kai daga wannan hujjoji din suka zama a cikin kasa la musrifuna tabbas suna nan suna ta israfi suna ketare iyaka suna yin abun da Allah bai ce ayi ba suna yin abun da Allah ya hana ayi suna barin abun da Allah ya ce ayi bayan ga hujjoji bayyananu ga dalilai bayyananu waɗanda suke bayyanar da cewa kar ayi kaza a bar kaza a aikata kaza na aikin alkhairi a bar abun da ba alkhairi ba kar a kashe rai matukar bata ci ba bata sha ba bata yi wani ta'addanci ko kuma ta kawo barna a bayan kasa ba duka wannan kar ayi Allah subhanahu wataala ya hana amma sai Allah subhanahu wataala ya ce thumma sannan duk da wannan abun da Allah ya faɗa ya bayyana bisa harshen manzanni da ya aiko cikin bani Isra'ila da ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ƙarshen manzanni baki ɗaya khatamun nabiyyin wa imamul mursalina amma duk da haka kaseeran minhum da yawa daga cikin mutane ba'da zalika bayan saukan wa'innan hujjoji da aiko manzanni din nan la musrifuna fil ardi wato suna nan suna ta kutsawa cikin ƙasa suna yin abin da bai dace ba Allah ya kiyaye mu na'am
inna ma jazaa'u alladheena yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqtalu aw yu
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu, lallai sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah da yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ayan dalilin saukanta su ne wasu mutane da suka taho, wasu riwaya sun ce su 24, wasu malamai sun ce su sama da haka ko kuma ƙasa da haka, sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Arina daga can Bahrain. Suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce sun musulunta. A lokacin akwai wani ciwo da yake damun su a cikin cikin su, sun rasa yadda za su yi su samu magani. Sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi addu'a, Allah ya karbi addu'arsa. Lokacin da suka zo suka ce sun musulunta, ashe ƙarya suke yi, ba musulunta suka yi ba. Suka ce kuma ga abin da yake damun su na ciwo, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace su je su yi amfani da fitsarin raƙuma waɗanda wani makiyayi yake kiwo, sannan da nonon wa'ina raƙuma ɗin su rinka sha suna wanke jikinsu. Suka ɗau lokaci suna yin wannan wasu kwanaki, sai Allah ya warkar da su, suka dawo ba su da matsala ko kaɗan a jikinsu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da suka samu sauƙi suka warke, shikenan sai suka ce to yanzu za su koma garinsu. Da suka fita bayan gari sai suka samu wannan makiyayi mai kiwon raƙuma, suka kashe shi. Bayan sun kashe shi sai suka kora raƙuman suka tafi da su. Sai labari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bi su a je a samo su. Aka bi su, aka tare su, aka dawo da su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsare da su, sai Allah ya sauko da hukuncin da ya kamata a yi wa waɗannan mutane. Allah ya saukar da wannan aya, innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, lallai sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yaudara su bayyana wa mutum cewa su na Allah ne alhali ba na Allah ba, sun yi amfani da Allah sun fake bisa ƙarya. To shine yuharibuna Allah wa rasulahu, suna yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun kasance cikin mutanen da suke tare da shi kullum, suka bayyana cewa su musulmai ne alhali ƙarya suka ɓoye a cikin zukatansu. Suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan yaƙan manzon Allah ne. Bai dace ba a yi wa manzon Allah ƙarya ko yaudara, domin darajarsa ta wuce nan, amma sai gashi sun yi. Sannan wa yas'auna fil ardi fasada, suke kuma tafiya suke yaɗa ɓarna a bayan ƙasa. Wannan ɓarna a bayan ƙasa da suka yaɗa shi ne kashe wannan mutumin da suka yi makiyayi, sannan kuma suka kora raƙumansa suka tafi da su. To wannan sakamakonsu shi ne an yi ƙattalu, in an kama su a kakkashe su, kashewa ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu. Au yu sallabu, ko kuma a tsire su a soke su. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, ko kuma a yanke hannuwansu da ƙafafuwansu, min khilafin wato bisa saɓani, hannun dama ƙafar hagu, hannun dama ƙafar hagu, wannan shine bisa saɓani, min khilafin. Au yunfau min al-ard, ko kuma a kore su daga ƙasa, wato a fidda su daga garin da suke zaune, a kora su zuwa wani guri can a basu. Wannan Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya, wannan sakamako din da wannan hukunci din wato don ya zamanto kaskanci ne da kunyatarwa gare su a duniya. Walahum fil akhirati azabun azim, sannan kuma a lahira suna da azaba mai girma. Illal ladina tabu, sai waɗanda suka tuba, min qabli an taqdiru alaihim, tun kafin ku kamo su ku samu iko a kansu, ba kawo su gaban hukunci ba, suka tuba suka daina wannan aikin. To wa innan fa'alamu, ku sani annallaha, lalle Allah ghafurun, mai gafara ne, rahimun, mai jin kai. Wannan ayin malamai suka ce tana magana akan wa'incan mutane shine sababin saukanta, amma ka'ida ta malaman usul shine al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab, wato kullum akan lura ne da lafazin alqur'ani yakan hade kowa da kowa tun daga ran da aya ta sauka ila yawmil qiyamati, za a rinka aiki da ita. ba ana lura da cewa kawai ta sauka don suwa ne ba don haka tunda suwa ne ba sa nan ta daina aiki a ta sauka don suwa ne amma hukuncin ta ya zama gama gari ila yawmil qiyamati don haka wannan sai malamai suka ce aya ce ta take magana akan qutta'u tariq wato waɗanda suke barna a bayan ƙasa ta hanyar fashi da makami su tare hanya su yi amfani da makami su razanar da mutane wani sa'i su yi kisa su ɗebe dukiya wani sa'i kuma su yi kisa ba su ɗau dukiya ba wani sa'i kuma su ɗau dukiya ba su yi kisa ba wani sa'i kuma ba za su ɗau dukiya ba ba za su yi kisa ba sai wataƙila a kore su sai su gudu amma kuma su razanar da mutane sun tara su to wannan shine sai aka zarto da hukuncin ɗaya bayan ɗaya shine abinda Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala shi ma ya ambata da yawa daga cikin mufassirin su ma sun ambata shine Allah subhanahu wata'ala da yace innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu na farko dai dukkan wanda ransa take raya masa daukan makami ya tare hanya domin kwatan dukiya ya sani cewa wannan ta'addanci ne ko barna ne bai dace ba mutun yayi haka musamman ma musulmi bai dace ba yayi wannan aiki wannan aiki yana da mummunan wato sakamako kuma yana iya kai ga mutum ya samu mummunan ƙarshe a rayuwarsa bayan ya samu mummunan ƙarshe kuma ya samu bala'i a duniya sannan zai koma ga lahira inda zai samu azaba mai girma jin tsoron azaba mai girma ya kamata ya sanya duk wani mai aiki irin wannan aiki din ya tuba zuwa ga Allah kamar misali a yanzu muna kira ga duk wanda yake wannan aikin shine aikin sa ko dai yakan yi aiki din ya shigo gari ya kashe kudin ko kuma yi wasu ayyuka sannan in ya kwarari wasu lokuta ya fita tare da wanda suke da haɗin kai tare da shi da wanda suke taimaka masa ko ta hanyar samun makami ko ta hanyar samun abun hawa ko ta hanyar samun duk abun da zai samu da shi da duk waɗannan da suke yin irin waɗannan ayyuka kira gare su shine su tuba zuwa ga Allah su bar wannan aikin domin Allah subhanahu wata'ala ya dubi wannan aikin ya saukar da waɗannan ayoyi min fawqi sab'i samawat tun daga saman sama aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake saukar da waɗannan ayoyin mala'iku ne dubbai suka rako mala'ika jibrilu ya zo da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto an karkade tunaninsa daga duk wani abu na duniya shi yasa zaka samu in ana sauke masa wahayi koda ana sanyi goshinsa yana hada zufa sannan ya zama jikinsa yana rawa sahabbai sukan janye jikinsu daga jikinsa saboda zafin jikin manzon Allah ba wanda yake iya barin jikinsa a jikinsa saboda ba zai iya ba kamar mutum ya dora hannunsa ne akan wuta dabbarsa idan yana kan bayanta raƙumarsa idan yana kan bayanta yana tafiya yana da raƙuma guda bakwai wanda yawanci yake hawansu amma yafi yawan hawa alƙaswa wannan raƙuma din da ita yake yawan tafiye-tafiye to idan yana kan bayan wannan raƙuma ko makamantanta idan aka zo za a saukar masa da wahayi ba ta iya ɗaukansa durƙushewa take ba ta iya ɗaga ƙafanta ta taka shi a gaba ta ɗaga wani ta taka shi a gaba ba saboda nauyin abin da Allah ke saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka nauyin irin wannan ya faru da manzon Allah wajen saukar da waɗannan ayoyi wanda suke kira zuwa ga qutta'u tariq masu barna a bayan ƙasa ta hanyar ta'addanci na fashi da makami to wannan ya zama wajibi a kira su zuwa ga su karkato kunnuwansu zuwa ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala su tuba su bar irin wannan miyagun ayyuka domin in ba su tuba ba ga abin da Allah ya faɗa abin da ya dace a yi musu irin na azaba lalle wannan yana nuna fishin Allah ga waɗanda suke irin wannan aiki din bai dace ba mutum ya sayi fishin Allah don kawai biyan buƙatar duniya mafiya yawa waɗanda suke wannan aiki din za su yi aikin ne kawai su samu kuɗi a wannan lokaci amma waɗanda aka kwace wa kuɗinsu kowa cewa yake Allah ya isa wanda duk yace Allah ya isa in ƙarfi kake ji da kuzari da makami da duk abin da mutum yake ji da shi har ya tare bayin Allah ya kwace kuɗinsu to ya sani Allah yana nan fatiru samawati wal ard al-aziz al-qahhar al-jabbar yana nan wanda in ya ga dama zai iya murƙushe mutum ba tare da wani ya iya cetansa ba ba tare da wani ya iya bashi mafaka ba don haka a ji tsoron Allah a tuba a bar wannan aiki a sani cewa ta'addanci ne wanda Allah ya fishi da wannan aiki ya kuma ya fishi da masu yin wannan aiki don haka kafin lokaci ya kure mutum ya tuba zuwa ga Allah ya bar wannan aiki ya dawo zuwa ga abin da yake shine daidai in an tuba Allah subhanahu wataala yana karɓan tuban mai tuba sannan mai da dukiya ga waɗanda suke an kwace dukiyarsu in mutum bai sani ba ya mai da ita zuwa ga mas'ulai waɗanda za su iya neman waɗanda suke da su wataƙila a mai da dukiyar koda sashi zuwa ga waɗanda sashin mutanen da aka yi wa fashi saura kuma waɗanda suke mahukunta su suka san yadda za su yi da su amma dai abin da ake kira shine mutum ya tuba ya bar wannan aiki miyagun aiki ne sannan ko mummunan aiki ne sannan Allah ya yi fushi da mai wannan aikin kuma ya yi baƙin ciki da wanda da irin wannan aiki ne don haka Allah ya jera wa'innan hukunce hukunce Allah ya ce innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu shine in an kama su a kashe su malaman tafsiri suka ce an yuqattalu a kashe su irin su Imam al-Qurtubi duk sun bayyana wannan Imam Ibn Jarir al-Tabari Imam al-Mufassirin rahimahullahu ta'ala ya fadi wannan sannan Imam al-Hafiz Ibn Kathir ya fadi wannan a cikin tafsirin sa shi ma an yuqattalu a kashe su shine idan sun tare hanya sai suka kwace kudi suka kashe in sun yi kisa ba su kwace kudi ba sun kashe mutane kenan kafin su fara diban dukiya sai wani abu ya razana su ko kuma suka ga cewa ba zai yiwu ba sai suka tafi sannan sai aka kamo su bayan sun kashe wani ko da mutum ɗaya suka kashe to an yi qattalu su ma za a kashe su aw yusallabu ko kuma za a tsire su shine ta hanyar idan suka kashe mutum a cikin wanda suka yi wa fashi bayan sun kashe mutum din sannan kuma suka kwace kudi sun kashe mutum sun kwace kudi to wannan an yi sallabu za a tsire su a kan mashi malamai suka ce a basu a rana kar a basu abinci saboda ta'addancin da suka yi har su rinka mutuwa ɗaya bayan ɗaya wancan ya mutu a kau da shi wancan ya mutu a kau da shi sannan limamai masu daraja wanda suke limancin mutane ba za su yi musu sallah ba sai dai a samu wasu mutane kawai waɗanda suke ba masu daraja ba a gari ko masu shara ko makamantansu shikenan sai su je su yi musu sallah su zaɓi kowa daga cikin su kawai ya zama shine limami a yi musu sallah shikenan kuma su je su binne su amma ba a so a ga mutane sanannu a gurin janazar su ka duba wannan duka fa wannan nuna fishin Allah ne a kansu don haka wajibi ne a tuba zuwa ga Allah a daina irin wannan ayyuka ne ayyu sallabu kenan in sun kashe sun dau kudi shine za a tsire su in sun kashe ba su dau kudi ba shine an yi qattalu za a kashe su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum ko kuma idan suka tare hanya sai ba su kashe kowa ba amma sun yi barazana da makamai amma sai suka dau kudi kawai ba su kashe kowa ba amma sun dau kudi to shine autu qatta'a aydihim wa arjuluhum sai aka kamo su to an kamo su saboda barazana da suka yi da makamai da kuma ta'addanci da suka yi na tare hanya inda cikin jeji ne to wannan sai a yanke hannunsu kuma a sare kafansu domin su ba kaman sauran normal barayi bane waɗanda suke zuwa su je ko da ke su ma bai anod normal abunan su ma dai barayin ne kawai za a ce musu ko babu wani abunan duk wani abu na sata in normal ne ko kuma an normal ne saboda haka wannan bai zamanto normal ba saboda haka amma dai abun da muke nufi ba barayi waɗanda aka sani ordinary barayi waɗanda suke shiga su yi sata ba su sun hada da makamai da tare hanya da sauransu don haka waɗannan su za a yanke hannunsu na dama sannan kuma za a sare kafarsu ta hagu shine autu qata'a aydihim wa arjuluhum ma'ana sun sati kudi amma ba su kashe kowa ba aw yunfaw minal ardi kuma shine da suka tare mutane ba su kashe kowa ba sannan kuma ba su dau kudi ba sai wani abu ya sa su suka tafi ko wani ya ce kar su dau kudin ko makamantan haka ko kuma suka ji wani alaman za a zo a gane su sai suka gudu ba su kashe kowa ba amma sun tare sai suka bar mutane suka tafi ba su dau kudin kowa ba to wannan idan an kamo su to shine yunfaw minal ardi za a kora su daga kasan a kai su wani guri can a tare su a can ko kuma a fidda su daga kasa din a kai su wani guri ya zamanto ba sa wannan kasa ta musulmai shine aw yunfaw minal ardi don haka wannan hukunce hukunce aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin duka wannan an abun nan din su wasu malamai kuma suka ce a wannan aw din kawai yana nufin ataf ne domin ana cewa aw da bi ma'ana wa shine an yuqattalu wa yusallabu wa tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin wa yunfaw minal ardi duk gaba ɗaya suka ce wannan azabar ɗaya bayan ɗaya gaba ɗaya duk a haɗa musu shi wayun fominal arzik kan bayan an kashe su ai ba za a samu wayun fominal arzik saboda amma dai wasu malamai su abin da suka tafi kenan wallahu ta'ala alam almuhim shine kar mutane su yi wannan aiki ne masu yi kuma su tuba su dawo zuwa ga abin da yake shine daidai muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala duk mai wannan aikin saboda sharrin shaidan Allah ya sa ya gane ya tuba ya daina wannan aiki dukkan wanda suke wannan ayyuka Allah ya sa su tuba kasa ta zauna lafiya ba wanda yake fargaba in yi kama hanya da kudi a samu nutsuwa hakan kuma zai samu ne musamman in mun koma ga alqur'ani muka rike alqur'ani muka yi aiki da shi muka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi aiki da ita mu ma ba ma zaluntan yan uwanmu a cikin masallaci ko a wajen masallaci Allah ya kiyaye Allah ce illal ladina sannan ya ce lahum zalika lahum khizyun fid dunya wannan kunyatawa ne gare su a duniya amma walahum fil akhirati adhabun adhim suna da azaba mai girma a ranar lahira in sun koma ga Allah illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu ikon kamo su suna cikin yin aiki din sai suka kawai aikin ba daidai bane suka tuba fa'alamu ku sani annallaha lalle Allah ghafurun mai ghafara ne rahimun mai jin kai ne in mutun ya tuba kar a rinka cewa a wancan ai dan fashi ne tsohon dan fashi ne a bai dace ba a ce wancan tsohon dan fashi ne wannan bai dace ba zai har zuka shi ya koma ga wancan aiki saboda me tunda ya tuba ya shigo gurin ku kuma ba ku amince da shi ba kuna ce masa tsohon dan fashi to sai ya koma sabon tsohon dan fashi kuma wannan bai kamata ba don haka in mutun ya tuba ya shigo cikin ku shikenan kawai tuba tana yafe tana wanke abin da ya riga ya gabata Now.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innallazina kafaru law anna lahum ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن
Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah sifar imani ba ta kai takawa girma ba takawa ya fi imani daraja a gurin Allah ba a samun taqi sai wanda ya kure shi yasa atqanna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana da daraja ta annabta da manzanci kuma shine khatamun nabiyyin shine sayyidul khalqi ajma'in don haka yafi duk kowane taqiyi kuma ha yanzu yafi annabawa shine jagoran su shi yafi kowanne daraja yafi kowanne matsayi a gurin Allah subhanahu wataala shi kuma taqiyi yafi mu'mini daraja yafi mu'mini matsayi a gurin Allah subhanahu wataala domin taqiyi ba shi da shamaki tsakaninsa da Allah malaman tafsiri suka ce wanda ya kai martabar taqwa Allah subhanahu wataala yankashiful hijaba bainahu wa bainahu Allah yana yaye hijabi tsakaninsa da Allah kamar yadda wani za a ce a wani ai shi kawai in ya ga dama zai iya ganin wani a faɗi wani mai mulki a ce wani shi kullun zai iya shiga duk wani protocol gaba ɗaya baya bi shiga kawai yake zai je kai tsaye yake shiga gidan kai tsaye yake shiga office din ko makamantan haka to taqi kai tsaye yake zuwa gurin Allah ya ga Allah ba a ganin Allah sai wanda Allah ya zaba to taqi Allah ya yaye masa tsakaninsa da Allah ba shi amaki saboda haka shi yasa taqi shi yana iya idan yaje ya dawo gidan aljanna ɗan aljanna su taru suna kallon sa suna jin daɗi saboda matsayin da yake da shi na ganin Allah subhanahu wataala Allah yana yaye masa kansa da kansa ya ga Allah ƙarewan jin daɗi kenan a duniya Allah ya samu ga haka saboda haka Allah subhanahu wataala ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah bayan yace ku ji tsoron Allah sai ya ce wabtagu ilayhi alwasila ku nemi abun da zai isar da ku zuwa ga Allah ka duba mu'mini ake ga wannan magana ya ayyuhallazina amanu akace sannan ittaqullaha ku ji tsoron Allah sannan wabtagu ilayhi alwasila ku nemi abun da zai kai ku zuwa ga Allah ku zama makusata yani alqurbu ila Allah kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa Al-Hafiz Ibn Kathir yace ku samu qaraba zuwa ga Allah subhanahu wataala wabtagu ilayhi alwasila ko kuma ku samu dacewa a gurin Allah subhanahu wataala ya zamanto duk abun malaman tafsiri suka ce bi fi'lil khairat da ayyuka na kwarai wa tarkil munkarat da barin miyagun ayyuka duk abun da zakai kayi kokari kaga cewa aikin alkhairi kake yi duk abun da zakai kayi kokari kaga cewa iya gurgudun ikonka kana barin miyagun ayyuka baka ciki inda gurin miyagun ayyuka ne aikin alkhairi kuma kana ciki sai inda karfin kai kare iya iyawarka kana yin abun da zakai na aikin alkhairi iya iyawarka ka bar duk abun da ba dace bai dace ba abun da Allah subhanahu wataala ya hana shine ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wasu malamai suka ce alwasila anan kamar yadda in a bangaren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita ce ad-darajatu ar-rafi'a al-aliya wacce aka tanada ta don mutun daya kawai wanda zai samu wannan darajar ita ce shine kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane suke roƙa masa in an kira sallah wanda kullun idan an kira sallah mutum yake addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ati muhammadan al-wasilata wannan wasila din wani guri ne a can saman sama tsakaninsa da al'arshin Allah kawai ba shi amaki ba gurin kuma na mutum ɗaya ne kawai Allah ya tanada waye mutum ɗayan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alwasila a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan gurin amma alwasila a haƙƙin bayi mu'mine da sauran mutane gaba daya shine samun matsayi tsakaninka da Allah kullun kana tare da shi zuciyarka tana tina Allah tana tina tsayuwa a gaban Allah don haka idan kaga gurin da kudi wanda ba halal bane gare ka kudin wayansu mutane ne suka tara za su yi wani abu in ka zo sai ka tina cewa wannan ba nawa bane bazan taba ba dukiyar mai gidanka baka taba ta saboda me ka samu wasila tsakaninka da Allah Allah sai ya zaman to shi yake juyewa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu alayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha idan Allah ya zaman to mutun ya samu wasila tsakaninsa da Allah ya zaman na kusa dan shalelan Allah a cikin bayin Allah to shikenan hanunka ba za ka iya taba haramun hankalinka ya kwanta ba in kaga haramun sai ka ji gaba daya kamar yadda wani zuciyarsa ta mutu ya kwasa baya tina komai kai kuma gaba daya da kaga nera daya ta haramun sai ka ji kai ko ka dauka ka fara tafiya kana fita daga gate sai ka ce kai ba zai yi ba wannan neran sai ta hana ka zama gaba daya sai ka ji ina in ka daure ka kai gidanka sai kai ka kasa bacci da daddare Allah Allah kake gari ya waye kame da ita inda ka dauko ta domin ba halaliyar ka bace gari na wayewa sai ga mutum ya dauko ta ya dawo da ita to wallahi nayi kuskure ne wannan tana daga cikin taimako da aka nema jiya to nayi kuskure ban san tana daga ciki ba ko ma dai ya fada amma dai ya dawo da ita shikenan sai abun nan to da hankalinsa bai kwanta ba Allah subhanahu wataala ya kasance shine hannunsa shike juya idonsa shike juya kunnensa shike juya abun nan dinsa ko kuma an karba an bashi ko kuma kayan mai gidansa an siyo kaya ko kuma kayan wani mai kudi da ya baku kuyi gini aka ce a kawo fankoki ko kuma a kawo tiles za su yi kaza da aka kawo katon goma za su isa shi kuma ya siyo katon goma sha biyar ku ne kuke tsaye akan wannan ginin sai kai heliman din da Hausawa suke faɗa kai ne heliman din kula da ginin sai ka duba ka gani ce kai wannan biyun kai su guri kaza ko ukun nan kai su guri kaza aka kai su aka dora wa mai baro ya tafi da su aka je aka abun nan an yi magana da wani kafin ya je gurin kai ki kai anya yanzu idan na dau wancan fa kudin sa ya tire ko multi billionaire ne shi ya tire kudin sa dai kudin sa ne kuma Allah sai ya hisabi akan su kai din kuma koda baka da naira wannan in dai bai ce ya baka ba wallahi sai Allah ya tambaye ka in ka dauka ba tare da izinin sa ba ba tare da cewa ya baka ba ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ka to bayan an dauka an tafi da shi an yi nisa da gidan ba wanda ya gane shi kai to in naje me zan ga yawa Allah ranar tashin alkiyama fa lada ake nema ko kwaya daya a cikin ladan naka da kana neman kari a cikin ladan ne aka zo za a dauka a biya wancan mutumin tiles katon biyar mutum tiles katon biyar sallah nawa irin nafilfilin mu ne yanzu nan kana yi kana tinawa anjima an bugo handset anjima mun sai an dauko raka da abunan nafilan da kai ta jiya da safi ko ta shekara kaza a duniya a jigata wannan bata cika ba bata kai ladansa ba saboda lada kaza ka samu abunan a dauko tun ana duba nafilfili a ga cewa ba za su yi ba a ce to a shiga farilla azhar dinka akan carton din tiles guda biyar a zahar inka ka bada ita a gaban Allah ran da za a tsaya ana neman lada kwaya daya ka ci tiles din wani mai kuɗi da yaso yace ku yi masa gini maimakon da tiles din suka sauka suka saura ka tara baka tunanin su baka sa su a ranka domin ka san ba naka bane mutuwar zuciya shike sa ka rinka tunanin kayan wani ya zama naka mutuwar zuciya ne wannan rashin imani da karancin imani shike kawo wannan haka nan dukiyar gwamnati dukiyar talakawa an taro abubuwa an zo kai an dora ka akai kai ka rinka tunanin kai wannan nerorin me zai hana a je a samu tunda kai kai mu aje wannan kudin nan na wannan su aje wannan kudin a account kaza ai shiru da su kafin a biya wa'annan masu haƙi din wani yana da yaya wani yana da mata wani bashi da yaya amma shike taimakon iyayensa wani bashi da mata shike taimakon mutanen gidansu ga Ramadan ya doso wani ya rike kudin wadansu kawai ya tsaya akai wani kuma sun je gonansa sun masa aiki amma ya tsaya ya cije ya dau haƙƙin su ya basu ya kasa wannan duka yana daga cikin abubuwa na rashin wasila zuwa ga Allah subhanahu wataala na rashin samun wasila wanda ya samu wasila zuwa ga Allah subhanahu wataala zuciyarsa bata tunanin danne wani haƙƙin sa ana cewa ga abu kaza nan in alƙawari suka yi da wani zan biya ka ranka zaka zo ka karbi kuɗin ka in ranan ta zo take zai bashi kuɗin sa saboda an yi alƙawari yana tuna Allah subhanahu wataala zai tsaya gaban Allah a tambaya in ko ya san babu hali to zai buga masa waya ko yayi kaza abu kazan nan ko ya aika dan sako uzuri ya faru fa kuɗin nan ba za su samu kamar yadda nayi alƙawari ba da Allah amun hakuri saboda ba su cika ba sai lokaci kaza saboda uzuri kaza a saki yarjejeniya in ka gaya masa wannan hankalinsa ya kwanta ya cire ransa daga tunanin wannan samun kuɗi amma wani sai ya hau kuɗi a taba ko ya tuko mashin dinsa ko ya tuko motarsa ko wani ya rako shi ya zo zai karbi kuɗinsa sai ka ce masa ai kuɗin nan sai dai sati mai zuwa ka yaudare shi duk abun da ya shirya na budget da ƴaƴansa da iyalansa da danginsa da duk abun da ya shirya yi da rayuwarsa da tunaninsa duk gaba ɗaya ka rusa masa rayuwarsa ka cuce shi iya wannan abun da ka gaya masa kawai sai Allah ya san sakamakon da zai iya juyawa da baya ce kai Allah ka isan mu Allah kwata mun haƙina wallahi ka ji tsoron Allah ran da aka zo ga irin wannan yanayi wani sa'i Allah ba zai tashi kwatan haƙƙin ba sai ran da mala'ika ya zo zai daura mutum ranan ne za a soma tino wa mutum lokacin da baya iya magana ko yana gadon asibiti ko yana mota ta yi hatsari da shi ko yana kwanci a guri kaza ko yana wani guri a ranan ne za a rinka tino masa bayin Allah da ya rinka taka su ya kwaci kuɗin wani sai da ya karya shi wani ya kawo kaya ka ɗebi kayansa ka ƙi ka biya shi ana nan ana ta juyawa ya je ya dawo wani fa za ka ji yana tambayan bakinsa da Allah a taimaka a bamu da Allah a taimaka a taimaka da Allah alladhi indai da hali a taimaka mun da Allah ina so ne in yi tafiya wai fa bashi ne wannan kuɗi kaya fa ya zo ba taimako yake nema ba kaya ya siyo ya kawo alladhi ya kwace kayan domin ba karba yayi don ya biya ba ya ɗebi kayan ya zo sannan kuɗinsa ne sai ka je na cewa don Allah a taimaka mun ko kuma ka je yana buga waya da Allah an samu kuɗin nan ne da Allah in an samu ni ko rabi ma a taimaka mu saboda ina so ne in yi tafiya gobe in samu in siyo kaya wannan fa shine kasuwancin da ake neman wai albarka a cikin ta wannan su ne irin mutanen da muke kullum muke magana a masallatayya muke magana a gurare cewa bamu da kwanciyar hankali a ƙasa ta ina za mu samu kwanciyar hankali a ƙasa da irin wannan ɗabi'a a danne wanda yake mai karamin karfi a hana shi haƙƙinsa a hana shi abin da ya dace a ci mutuncin wasu mutane wasu kuma suna da ƴancin mutuncin mutane ne a gari wasu suna nan ƴan komai muna da shi na barna ko muna so a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba sai in mun gyara wallahi wannan shine gaskiyar magana Allah subhanahu wataala ya gaya mana abubuwa da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake so a samu zaman lafiya shi yafi kowa koyawa mutane kula da haƙƙin mutane cikakken mai adalci sannan sahabbai ya koya musu adalci saboda haka suka wayi gari in dukiyar gwamnati ne ba sa cin wani abu na loma daya cikin dukiyar gwamnati cikin Umar yana kugi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa to karkin aula to karkin la ta'kul yana amirul mu'minin na dukiyar gaba daya karkashin sa take Sayyid ibn Amir al-Jumahi baya iya yakan zauna yana zaune da riga guda daya saboda mai Allah bai hore masa kudin sa ba ba zai iya diba a cikin dukiyar gwamnati ba matsayin sa na gwamna gwamnan Hims ba lokacin da Syria da Iraki na yanzu dinnan da ake ganin su duk gaba daya a karkashin mulkin sa suke da Jordan gaba daya duk a karkashin mulkin sa suke amma yugarsa guda ɗaya ce saboda bai samu kuɗi da zai ƙara wata ba to ba zai ɗiba a cikin dukiyar gwamnati kuma ya ɗiba ya ɗinka riga ba amma da yawa daga cikinmu a yau sai abin da Allah ya kiyaye kawai saboda haka ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila kowa ya ji tsoron Allah ya nemi kusatuwa zuwa ga Allah ta hanyar aikin alkhairi ta hanyar barin miyagun ayyuka duk abin da ba naka ba kar ka sa ranka akan su kai kokarinka duk abin da yake naka shine naka in abu naka ne Allah ya hore maka in kaga dama ka duk ko ina ka cika a gidanka da abinci kalan wanda kake so da tufafi irin wanda kake so da ababen hawa irin wanda kake so ko su 100 nawa ka saya in dai da dukiyarka ta halalle wannan babu laifi haka kake so a rayuwarka saboda haka babu mai taima komai amma dukiyar wasu a diba a yi wani abu sannan a dannewa wasu haƙƙinsu a ƙibiyansu wannan ba ƙa'ida ba ce ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sannan Allah ya ce wajahidu fi sabili kafin ku iya tsayawa ku yi jihadi sai kun tsarkake zuciyarku shi yasa kafin a tsaya a yi jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya fara ce masa fita a yi jihadi sai da aka wanke zukatan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu gwarzantaka da jaruntaka da tsayuwa akan abin da Allah ya hore musu da rayuwa akan abin da Allah ya hore musu kawai ba sa tunanin abun wani kai abin da Allah ya hore musu ma suna iya yafe shi don wani ya rayu sai da sahabbai suka zama haka kowa yana fifita dan uwansa akan kansa suka samu yan uwantaka suka samu imani tsayayye to anan ne suka ce lalle bari su daga addinin Allah wajen gogurmaya suka tsaya suka yi jihadi har addinin musulunci ya iso nan to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha sanawbatu ilayhi wasila sannan wajahidu fi sabili ku yi jihadi don lokacin kalmar Allah jihadi ku tsaya da masu kuna masu imani kuna masu son juna kuna masu cikakken wato wanke zuciya ta hanyar ba ku daukan haramu ba ku amfani da haramu illa kawai halal kuka takaita da shi kar ku ciyar da iyalanku da dukiyar haramu kar ku yi sha'awan wanda zai ciyar da ku da haramu in ka san wane dukiyarsa haramun ne kai ko daukar kyauta ya baka kana iya yafe ta dukiyar duk da baka yadda da ita ba in an miƙo ma ita ka ce a in da baka yadda da ita ba kana kokonto Umar radiyallahu ta'ala mun yake cewa mun kasance in muna kokonto akan dukiya muna barin dukiyar da 9 bisa 10 ta mun tabbatar halal ne amma 1 bisa 10 ne kawai muke kokonto akan sa nan ma ba tabbatar haramun din bane a kokonto ake yace sai mu hakura gaba daya tun daga dayan ta har zuwa 10 gaba daya mun hakura da ita saboda mai don a samu tsira haka ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sannan wajahidu fi sabili wajibi ne a tsaya ayi jihadi fi sabilillah a samu imani tsaye sannan ayi jihadi fi sabilillah sannan wabna wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun in kun yi jihadi don dawo kalmar Allah kuka tsaya kuka ba addinin musulunci kariya makiya addinin Allah za su ji tsoron ku za su san cewa addinin musulunci ba addini ne na munafirci ba kuma ba addini ne na ragwantaka ba addini ne wanda yake da jarunta addini ne wanda yake tsaye da adalci addini ne wanda in an taba shi baya tsayawa baya shi baya ja da baya bayi da tsoro in an taba shi in dai addinin musulunci ne in an taba shi bayi da tsoro amma ba a taba shi ba baya zalunci ba a taba shi ba a zauna lafiya wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah haka addinin musulunci yake haka wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun na'am kun karanta innal ladina kafaru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce abin da yake cikin doron ƙasa gaba ɗaya nasu ne wa mithluhu ma'ahu aninnin kashi tare da shi liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati domin su samu fansa da shi ranar tashin alkiyama daga azabar ranar tashin alkiyama za su bada shi ayi musu fansa Allah ta matu kubila minhum ba za ka karba musu don haka ba mai tsayawa wani ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala shine ar-razzaq sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne abun da ke tsakanin su gaba ɗaya nasa ne mallakansa ne don haka babu wanda zai iya kawo masa kuɗi ya ce Allah ga kuɗi nan saboda haka a tserar da mu a'a shi ba irin masu mulkin duniya bane wani zai iya bawa wani kwangila saboda akwai wani percentage na kwangilan da za ta koma account dinsa wannan na kasar sai ne shi bai tika cikakken mai mulki ba in mai mulki ne yayi haka duk mai mulkin da zai bada kwangila don a mayar masa wani percentage shi mai kwangilan sai ya bashi wani kaso na cikin wannan kwangilan wannan mai mulkin na kasar sai ne shi ko iya wannan kawai yake yi na muni a cikin ayyukansa ya tabbata na kasar sai Allah subhanahu wataala babu naqasa cikin mulkin sa, babu naqasa cikin mulkin sa, shi ya cancanta abautawa, shi ya cancanta ayi masa biyayya, shi ya cancanta abi abun da yake so, shi ya cancanta abar abun da baya so. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Allah subhanahu wataala yace da duk abun da yake cikin kasa gaba ɗaya nasu ne, suka zo don su samu fansa, ma tuqbila minhum, ba za a karba musu. Walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai radari. Amma wanda suka samu alwasila fa, wanda suka samu kusaci ga Allah subhanahu wataala, su kuma mafi kaskancin, mafi kasan kasan yan aljanna, shine wanda Allah subhanahu wataala zai tsamo shi. Yana nan yana tunanin da ya dauka ma ba zai shiga aljannan ba, Allah subhanahu wataala zai kawo ya ce zaka shiga aljanna da rahamata, amma shine mafi kasa a cikin gidan yan aljanna. Kowa ya fi shi in dai a daraja ne a gidan aljanna, shine mafi kasa. Ya Allah, ni ne mafi kasa. Ce eh, ka yaddan baka aljanna? Yace ya Allah, ai sai ji kawai duk ba abun da ya kai wannan sauki, ba abun da ya kai wannan dadi da yaji kalmar aljanna Allah zai kai shi. Sai Allah ya kai shi aljanna, an shigar da shi aljanna. Ce me kake so? Ce ya Allah, ba abun da nake so, ka gama mun komai. Ce in baka duniya da abun da yake cikin ta, kana so? Yace ya Allah, ai iya abun da ka bani ne, ka gama mun komai. Yace bari in ninka maka da duniya da abun da yake cikin ta. Ce ya Allah, wannan ya ishe ni. Ce a duniya da abun da yake cikin ta misalin sa, in baka ka yarda da shi? Ce ya Allah, bani. Yace wannan ya maka? Yace ya Allah, ya mun, ba abun da nake bukata. Ce laka misluha wa misluha wa misluha 10 marra. Na baka ninkinta da ninkinta da ninkinta. Wannan mafi karancin dan aljanna kenan, wanda ya samu alwasila zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ya ku mutane, ittaqullaha wa tabu ilayhi alwasila. Yaushe zaka tsaya haramun ta rude ka, an tara kudi za a yi wani aiki, ko colleagues ɗinka sun tara kudi, ƴan uwanka musulmai ko ƴan uwanka ko ma ba musulmai bane sun tara kudin su, kawai sai ka zo ka hau kai don ku ne shugabannin su, ko shugabannin kasuwa, ko shugabannin kungiyar ku a cikin makarantar ku, ko shugabannin kaza. Kawai in an ce wani shine shugaban kungiya kaza, ko ta addini, ko ta wasu abubuwa da aka hada kai akanta, shikenan. Kawai in an tara kudin wannan kungiyar, sai zo ya rinka ɗiban abin da yake so, ya kasa wa kansa abin da yake so, ya raba wa makarrabansa abin da suke so, sauran talakawa kuma ya rage nasu, aje a hadu da Allah a wannan yanayi. Ina wasila a gurin Allah? Ba za a samu wasila zuwa ga Allah ba, in dai irin wannan shine. Mafi munin abu da Allah yake fatali da mutane shine in sun tsaye da zalunci a tsakanin rayuwarsu. Zaka kar mu yi zalunci. Duk mai zalunci baya gamawa da duniya lafiya, kuma sannan lahira babu kyau. Zaka mu ji tsoron Allah, kar ka taba abin da ba naka ba. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala, yuriduna an yakhruju minan nar. An karanta wannan? Yuriduna an yakhruju minan nar. Kafirai, yuriduna an yakhruju minan nar. Suna son su fita daga wuta, wa ma hum bikharijina minha. Allah ce ina su ba masu fita daga wuta bane. Ba za su fita daga wuta ba. In dai mutun ya mutu yana kafirci, to zai dawoma a gidan wutar jahannama. Wutar jahannama ko na sakan ɗaya ne, ko na sakan ɗaya ne, bala'in ta ya wuce duk inda mutum yake tsammani. Tsunduma mutum za a yi fa a cire shi, tarfata ainihin kafin kiftawan ido fa an cire shi. Wanda ya fi kowa bi an umi ahli duniya, wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya, wanda ake jin cewa a duniya ba a taɓa samun wanda ya ji daɗin duniya ta hanyar tara dukiya da mulki da duk komai, mutane suna son sa da komai da komai, ba a taɓa samun irinsa ba. In aka tsunduma shi a cikin wuta, in ya yi aiki irin na wuta, a tsunduma shi kawai a zaro shi, za ka tambaye shi ka taɓa jin daɗi a rayuwarka? Zai ce la wa izzatuk, ya Allah ina rantsuwa da buwayar ka, ban taɓa jin daɗi a rayuwata ba, har ya manta saboda wutan jahannama da aka sa shi na kiftawan ido. To wannan ne za mu jure mata mu ce mun yadda ya Allah samu a ciki, Allah ka kiyaye mu. Saboda haka mutum ya yi iya ƙoƙarinsa, ga wannan wata mai albarka muna cikinsa, kowa ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya zama mu'mini, bayan ya zama mu'mini ya zama taqi, ba za a kama shi da wani abubuwa na haƙƙin wani ba, sai abin da bai sani ba. In dai da saninka ka tabbatar baka taɓa haƙƙin wani ba, baka cuci wani ba, baka zalunci wani ba, baka ci mutuncin wani ba. Wallahu ta'ala alam. Suna cewa suna so su fita daga cikin wutar jahannama, Allah ce ba za su fita daga cikin ta ba. Walahum azabun muqim, suna da azaba dawwaman mai tsayayye wanda kullun yana nan, kuma kullun hauhawa yake. Azaban sa'uda kenan, na jiya yafi na shekaran jiya, na yau yafi na jiya, na gobe yafi na yau. Allah ya kiyaye mu. Haka rayuwar take dindindin, ila ma qaddara Allah, har iya abin da Allah ya kaddara. Allah ya kiyaye. Insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya, in muna raye. wallahu ta'ala a'lam. Muna fatan Allah ya taimake mu, Allah ya bamu ikon aiki da abubuwan da muke faɗa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن ينا سوران تفسير القرآن كما يسنزي إياه كو هيللا كو تسبيه دباكنسا ينا كما جن وانا تفسير فلله الحمد زي إياه. أما يسنزي تاوكي هنك لنسا كما ينا إياه أولن قولي ما ديكي زوني قولي دا أكي كران تا القرآن ينا تكير رحمر الله إن شاء الله تعالى سبو داك إمب زي إياه بزي ربا هنك لنسا to wannan amma in dai zai iya san cewa zai fahimci wannan yana jin wannan kuma yana jin yana kuma tasbihi wannan insha Allah ta'ala akwai alkhairi da yawa a cikin haka don haka ya halatta ga mutum wallahi ta'ala ala idan ya matsaye ta bata hana shi cikar kunan sallah ba to wannan wasu malamai suka ce babu laifi sashin malamai suka ce in dai har yaji kawai hutu ya zo masa kawai mafi dacewa gare shi in dai zai matsa masa to ya fita kawai daga sahun sallah ya je hutu saboda ya samu nitsuwa da zaran nitsuwa ta tabu to ya samu illa a cikin sallah saboda haka in zai hana shi nitsuwa ko kuma wani abu na rukunin sallah to shikenan ya yi hutu ya je Allah subhanahu wataala ya san niyyarsa zai samu cikakken lada insha Allah ta'ala saboda uzuri da ya samu wallahi ta'ala a'ala sai tafi asibiti amma azumin sai yana nan insha Allah ta'ala ya kamata ya taba da izinin wanda ya bashi ajiya ne zai ce masa zan taba wannan kudin saboda kai tunda ba za ka yi amfani da shi yanzu ba zan yi amfani da shi zuwa lokaci kaza zan dawo ma da shi in ya yarda shikenan kawai sai abun nan dinsa amma in ya taba misali ya taba da safe kuma sai gashi mutumin ya zo yana neman kudin sa lokacin bai samu ba shi kuma ya riga ya taba kudin wancan mutumin dama ba da izinin sa ya taba ba saboda haka wannan ya taba amana ya amince da shi ne bai taba tunanin za ta taba masa komai ba wanda duk in aka ba mutum ajiya ya kamata ya farin ciki ya gode wanda ya bashi ajiya ba wai ya gode masa ta hanyar cewa ya kawo garaba sa ba saboda ya amince da shi ya nuna cewa yana masa kyakkyawan zato kenan yana masa kyakkyawan zato ne ya kawo masa ajiya saboda haka sai kokari ya kiyaye wannan ajiya din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawo masa ajiya inda kawai yake zama tabuwa shine ita kanta ajiyan yakan kara mata tanadi to shine zai sa ta wani sa'i ko a cikin wasu ganye ya nade da zuma a daure da zare saboda ya sa ta a cikin wannan abun to shine kawai za a ce an gane bambanci amma da zaran mai su ya zo to za a je a dauko shi idan aka zo aka dauko shi sai a kunce wannan zaren sai abun nan sai mutun ya ga cewa yadda ya bada ajiyan sa wannan abun haka yake kawai sai dai ya bude da kansa. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bashi abu a rufe baya budewa, ba zai bude ba saboda ba nasa bane, sai dai ya aje shi yadda yake. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yulqabu bil amin, tun dama can shi al amin ne, tun ba bashi manzanci ba. Sannan har bayan an bashi manzanci akwai ajiyan mutane a gurin sa. Shi yasa lokacin da zai hijira abin da ya dame shi ne ajiyan wa'annan mutane din. Yace waye zai kwanta a shimfudata, in an kashe shi zai hadu da ni a gidan aljanna. Yazo in mutane sun zo bayan tafiyata, yazo ya ba su wa'annan amanoni nasu. Saboda haka ya nuna duk abin da aka aka bashi na ajiya, kowa yazo sai bashi abunan din sa. Sannan Allah subhanahu wataala ma ya kare, wai zai yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wayamkuruna wayamkurullah. Allah subhanahu wataala yayi kamar yadda aka yi da Annabi Isa alaihi salam, wa'annan mutane sun cewaye gidan aka ma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya tsere da shi kuma ya tsere da wanda ma ya kwanta a matsayin sa radiyallahu ta'ala an. Saboda haka ajiya bai kamata mutum ya taba ba in an bashi sai da izinin wanda ya bashi ajiya, wallahu ta'ala an.
Sai mai tambaya da ya ce assalamu alaikum, ya shi mana shi ya nan ta mutum ya yi wankan juma'a da safe ya tafi kasuwa.
Malamai suka ce wankan juma'a shi dama asalinsa ana yi ne saboda yawanci kar mutum ya zo ana cunkoso a cikin masallacin juma'a, ba so ya zo yana wani gafi daban wadda ya kamata a ce ya yi wanka. To shi yasa an fi son wankan da an yi shi kawai sai tafiya masallaci, ana yin sa ne dab da tafiya masallaci. Shi yasa ma za ka ji a lokacin Banu Umayya da ake kiran sallah guda biyu, kiran sallah na farko yana nuna wa mutane cewa su yi shirin tafiya masallaci, daga cikin shirin akwai wanka. Amma idan mutum ba dama ya iya dawowa gida sai yayi wanka da safe ya tsaftace kuma yaje inda yaje din ba wani abu ne ba, amma inda yaje din akwai wata sana'a wacce take iya shafa mutum dotti ko hada zufa da makamantan su, to wancan wanka abuna hikimar cikin yin wanka ranar juma'a ya gushe a wannan, ya kamata yayi kokari ya sake yin wanka kafin ya tafi masallaci. Wannan shine abin da ya dace gare shi. Amma in akwai sauran abuna ba wani ayyuka yayi wanda za su samu zufa ko tada dotti a jikin sa ba, ya je ya zauna cikin nitsuwa ne yana da wannan dama din, to shikenan in ya wuce haka ababin cewa mustahabbi ne a yi wanka ranar juma'a hatta mata a gida, ko da matar da bata wanka ya kamata ta yi wanka ranar juma'a. Saboda haka mijinta in ya je gida sai ya gaya mata, in kuma ta ji labari ta ko kafafen labarai shikenan sai ta yi, ana so ta yi wanka ranar juma'a ya zamanto sati sadi dai tana samu ta yi wanka. Mutane ya kamata su gane tafiya fa ba kawai idan mutum yayi shirin yau zai tafiya sai ya girki abinci da safe ya tafi ba, kamar yadda wannan tambayar abin da take nuna wa kenan, ya shirya ya kariya kawai shikenan ya tafi tasha. Ai asali ma dama ya saba kaida, abinda ake nufi shine tafiya ta ritsa mutum, musafir ne ya riga ya fita daga gari yana cikin tafiya, alfijir ya keto wannan mutumin, ai alfijir bai keto ba wannan mutumin in ya ga dama ba zai azumi ba, ko kuma yana cikin yin azumi tafiya ta kama shi ya tafi yana cikin yin azumi sai ya samu mashakka a cikin tafiya, ko kuma yana cikin tafiya dai wanda ta kai kasaru amma yana cikin azumin sa, in ya ga dama zai iya shan ruwa a cikin wannan tafiya. Amma ba wai kawai mutum don yayi niyan tafiya sai yayi niyan kariya azumi ba, ya tashi ya ci abinci kawai shikenan zai tafiya ya tafi tasha, wannan ai yana gidansa ne dama, kuma ya je ma tafiya ta fasaya. Saboda haka dama can ba ya ginu ne akan ka'idar da malamai suka bayyana na shari'a ba, saboda haka kuma ya sake samun matsala wacce dama ta sake abu nan, wataƙila ma tafiyar ko ta fasa in ta kuɗi zai samu wataƙila ko don sabon da yi wallahu alam ko kuma ya dai, to asali dama ya saba ka'ida, sannan kuma ya zo ya samu shi ma aka saba masa ka'ida tafiya ta fasa, to sai ya samu matsaloli guda biyu duka sun haɗu. Na farko an yi ko rashin sani ko son zuciya, in bai sani bane wancan wataƙila da sauƙi, shi yasa dama da ya kamata ya yi tambaya ne kafin ya yi tafiya. In za a yi tafiya da aka ce tafiyan nan mai matafi ya halatta ya sha ruwa, yaushe ne yake shan ruwan kuma yaya abun yake a koya masa, idan an yi masa bayani to shine don haka mutum ba zai tashi da safe kariya saboda niyyar tafiya da yake da ita ba amma misali mutum yayi tafiya yaje shi wani gari ko yaje Lagos ko yaje Maiduguri ko yaje Kano ko makamantan haka duka wannan tafiya ne wanda ake yin kasaru yana daga can din in ya ga dama shi kam zai iya tashi da safe yana cin abinci ya kariya ya tafi tasha mana yana Kano ne zai dawo shi dan Gombe ne yayi tafiya Kano ya kwana to shi wannan da safe zai iya karyawa a gidan ko a masaukin sa ko a ina ne ya karya da safe ya tafi tasha wannan shi dama can matafiyi ne daga zaran ya bawa garin sa baya ya daina garin gidajen garin sa shi Kano ya zama matafiyi daga nan ma da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa zai iya yin kasuru ko da nan kusa kusa ne amma dai ya riga ya bawa garin sa baya ya fita da niyyar tafiya zai iya yin kasuru to a wannan lokacin ma in ya ga dama zai iya shan ruwa amma ba daga gida kawai ya sha ruwa ya fita tasha ba wannan shine abun nan kaida wallahi ta'ala tunda rashin sani ne ba za a ce zai kafara ba sai dai kawai zai rama azumi guda ya san cewa nan gaba kam yana cike da ilimi yanzu nan gaba idan ya sake wannan katobaran to shikenan za a yi masa fatawa da abun da malamai suka yi abun nan kuma za mu zabi mazhabar da ta yi bayani sannan in bayanin ya zo in ya sake in ya turo tambaya to da mazhabar da za mu yi masa fatawa kuma da ita zai yi aiki insha Allah ta'ala dukkan wayannan bayin Allah da suka turo suke bukatan addu'o'i a gurin bayin Allah ƴan uwansu muna fatan Allah subhanahu wataala wanda yake cikin matsala Allah ya fidda shi daga cikin matsala din wanda baban sa yake cikin karayan tattalin arziki muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare shi da dukkan sauran wanda suke da irin wannan matsala din Allah ya farfado musu da arzikin su da yawa bayin Allah su kana kokawa na karayan tattalin arziki musamman a irin wayannan lokuta da wayannan yanayi da ake rayuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ƴan kasuwa da duk wanda yake fiskantar barazana da ƴan uwanmu na jini da wanda suke ƴan uwanmu cikin musulunci da duk wanda suke suka fada ko ta hanyar yin waya ko ta hanyar aikowa da takarda dukkan mu gaba ɗaya muna tawassuli da sunan Allah da sunayen Allah subhanahu wataala kuma muna tawassuli da dukkan wayannan ayoyi na Al-Qur'ani da ake karantawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya duk wanda yake cikin barazana ta karewan tattalin arziki Allah ya masa kariya ya dawo masa da arzikinsa ko ma sama da wanda yake da shi Allah tabaraka wataala ya fidda mu daga cikin matsaloli da rashin da tashin tashina ya kawo mana kwanciyar hankali ya ba mu iko riko da Al-Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya turo shi ma an bashi iyali Allah tabaraka wataala ya bashi ikon yin aure ya ba su zaman lafiya da zuriya tsayyeba wanda duk suke da abun da suka ambata kowa da irin da wanda yake fama da rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya azurta shi da lafiya dukkan wanda suke fama da jinya a cikin wanda suke asibiti ko suke gida ko suke yawo da cututtuka a jikinsu Allah subhanahu wataala ya basu lafiya Allah ya kawo musu sauki Allah ya azurta mu da lafiya ya kara mana lafiya da kuma biyayya gare shi cikin wannan lafiya din akwai bawan Allah babban malami Sheikh Muhammad Sani Bala wanda Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar mahaifiyarsa muna fatan Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata kurakuranta dukkan mu gaba daya kowa da irin wanda rashi da ya samu muna fatan mamatan mu gaba dayan su Allah subhanahu wataala ya gafarta musu da wanda suka rasu da dadewa da wanda suka rasu cikin wayannan lokuta da wanda suka rasu cikin wayannan kwanaki Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya fassaha musu cikin kaburburan su musamman iyayen mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu zunuban su Allah ya sa muna daga ciki da mu da su waɗanda za a yanta cikin wannan wata mai albarka Allah ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa kakanninmu Allah ya hada mu da su a cikin aljannar Firdaus, Allah ya fassaha musu a cikin kaburburan su, Allah ya haskaka musu cikin kaburburan su. Duk abin da suke ciki in suna cikin ni'ima, Allah ka kara musu da rahamarka. In suna cikin wani hali, ya Allah ka fidda su daga halin da ba daidai ba, ya Allah ka fassaha musu, ka karbi addu'o'in mu a matsayin addu'an ƴaƴa na ƙwarai gare su. Allah ka sa mu ƴaƴa ne na ƙwarai gare su, Allah ka yafe musu zunuban su. Malaman mu da suka karantar da mu, Allah ka azurta su da abuna dacewa a cikin wannan wata mai albarka. Wanda suka rasu daga cikin su, Allah ka gafarta musu. Waɗanda suke raye, Allah ka tabbatar da mu da su da digadigan mu bisa imani. In mutuwar mu ta zo, Allah ka karbi rayuwar mu cikin imani. Wannan haduwa da muke ciki a cikin wannan masallaci, Allah ka sa haduwa ce wanda kai mata rahama. Abinda kake rabawa bayinka na rahama da jin kai, waɗanda suke sauraron littafinka ko suke karanta littafinka, ya Allah ka samu na daga cikin wanda suka samu babban rabo. Musamman a wannan wata mai albarka, ya Allah ka ji tausayin mu, ka yanta mu. Allah ka sa sunan mu ya fita daga wuta zuwa aljanna har abada. Allah ka samu na daga cikin wanda zamu shiga cikin aljanna muna masu jin daɗi, muna tuno waɗannan ayoyi, ya Allah, da ka bamu labarin suka saukarwa annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka hada mu cikin aljanna kamar yadda kake hada mu a wannan guri mai albarka. Malaman mu Allah ka yafe musu. Allah ka shirye mana da zuriyar mu da iyalan mu gaba daya. Iyalan mu da zuriyar mu Allah ka shirye mu da su. Allah ka tabbatar da digadigan mu. Allah ka azurta mu, ka azurta su da zuciya mai karfi wanda ba ta sha'awan haramu. Allah ka tabbatar da mu da su da qana'a a cikin abun da ka azurta mu da shi. Allah ka bamu arziki na halal, kuma ka bamu arziki mai albarka. Ka bamu qana'a a cikin abun da ka azurta mu da shi, ya Allah. Allah kar ka sanya jarrabawa a rayuwarmu mu shiga wani hali na kakani kayi a ƙarshen rayuwarmu. Ya Allah, ka sanya farkon rayuwarmu da tsakiyanta da ƙarshenta cikin ni'ima da rahama da biyayya gare ka. Cikin rashin tashin hankali, Allah ka tabbatar mana da kwanciyar hankali cikin abin da ka azurta mu da shi. Allah ka sa duk abin da muke bukata, ya Allah, in dai na halal ne wanda muke sha'awansa, Allah ka sa mu fi ƙarfinsa. Allah, kai mai iko ne akan haka. Allah, kai mai iko ne akan haka. Kai kake azurta wanda ba ka ga dama a lokacin da ka ga dama. اللهم يا رزاق اللهم ارزقنا برزقك يا حي يا قيوم يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وولي علينا خيارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وقضي لنا حوائجنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.